programme en rediffusion sur VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mai sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 17 ga watan Satumba na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun kashe DPO da wani ɗan sanda kuma suka yi awan gaba da wasu mata biyu a garin Madi na ƙaramar hukumar Tangaza da ke jihar Sokoto a Najeriya. Sannan za ku ji cewa hukumomin tsaro a jihohin Adamawa da Taraba sun bayyana cewa akasarin masu garkuwa da mutane suna aiki ne da makusantan waɗanda ake garkuwa da su. Muna kuma tafe da rahoto na musamman akan matsalar mace-macen aure musamman ma a ƙasashe masu tasowa. Bayan nan muna kuma ɗauke da labaran wasanni. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka ta gagaba takunkumi akan wasu kamfanoni da wasu mutane da ke da alaka da ma'aikatar tsaro da tattara bayanan sirri ta Iran. Bisa zargin hannu a wani kamfen ɗin gudanar da ayyukan satar bayanan masu adawa da hukumomin Iran, wasu mutane da kamfanoni, a cewar hukumar Baitul Malin Amurka. Daga cikin kamfanonin da aka gagaba takunkumi akwai Advanced Persistent Threat 39, kamfanin da Iran ɗin kan fake da shi. Har ila yau takunkumin ya shafi wasu mutum 45. Cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Alhamis, hukumar Baitul Malin Amurka ta ce gwamnatin Iran din na kuma fakewa a bayan wani kamfani da ake kira Rana Intelligence Computing Company, yayin da ake zargin ta kwashe wasu shekaru masu tsaho tana satar bayanan waɗanda ke adawa da gwamnatin Iran, 'yan jarida da kuma kamfanonin wasu ƙasashen waje a fannin sufuri. Ma'aikatar Amurka ta ce ma'aikatar tattara bayanan sirri da tsaron Iran ce ta mallaki kamfanonin. Ita dai Iran bata ce uban ba dangane da wannan sanarwa da Amurka ta fitar na saka takunkumin. A yau Alhamis, majalisar dokokin kungiyar tarayyar Turai ta ce bai kamata Alexander Lukashenko ya ci gaba da zama shugaban kasar Belarus ba idan wa'adinsa ya kare a ranar 5 ga watan Nuwamba. An zabi shugaban mai mulkin kama karya ne a wa'adi na 6 a ofis a ranar 9 ga watan Agusta, zaben da jam'iyyin adawa Belarus, Amurka da kuma kungiyar tarayyar Turai suke zargin an tafka magudi. Majalisar dokokin tarayyar Turai ta yi watsi da sakamakon zaben, inda mambobi 574 suka amince da ayi watsi da shi, 37 suka nuna akasin haka, yayin da aka samu mambobi 82 da basu kada ƙuri'unsu ba saboda ba sa nan. Sai dai watsi da 'yan majalisar ta EU suka yi da zaben na watan Agusta ba abu ne da ya zama doka ba, amma kuma matakin zai shafi yadda kungiyar ta EU ke baiwa kasar ta Belarus tallafin kuɗi. Lukashenko ya musanta cewa an tafka magudi a zaben, yana mai dora alhakin tarzomar da kasar ke fuskanta akan kasashen yamma da ke yin katsalandan. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu abokan hulɗar shugaban yan adawa a Rasha Alexei Navalny sun ce an samu burbushin gubar da aka saka masa a jikin wata kwalbar ruwa da ya sha a ɗakin otel ɗin da ya sauka a birnin Tomsk. Navalny mai shekaru 44 ya kamu da rashin lafiya yayin da yake kan hanyarsa ta komawa Moscow a cikin jirgin sama a ƙarshen watan Agusta, lamarin da ya tilasta wa jirgin yin saukar gaggawa a birnin Omsk, inda aka garzaya da shi asibiti. Daga baya an maida Navalny wani asibiti a Berlin na ƙasar Jamus, inda gwaje-gwajen da aka yi suka nuna ƙwararren hujjojin cewa ubannin haɗin Soviet da ake kira Novichok aka saka masa. Ita dai ƙasar Jamus ta nemi Rasha ta yi bayani kan wannan lamari, amma hukumomin ƙasar sun ce ba su da hannu a ciki, inda har suka kalubalanci Jamus ɗin da ta fitar da hujjojin da ta ce sun nuna cewa guba aka saka wa Navalny. Hukumomi a Sudan sun ce sun kama wasu mutane 41 ɗauke da ɗumbin ababen fashewa. Babban Attorney General ɗin ƙasar ta Gelsir El-Hebr ya faɗa wa manema labarai a jiya Laraba cewa an samu mutanen da ake zargi ɗauke da ababen fashewar da za su iya yin kace-kace da Khartoum, babban birnin ƙasar. Kakakin wani sashen jami'an tsaron ƙasar Jamar Juma ya ce wani bincike da aka kaddamar a watan Agusta da ya gabata ne ya kai ga kama 'yan ta'addan. A cewarsa, akwai fargabar cewa 'yan kasar ta Sudan za su fara kai har-haren bama-bamai bayan da aka kama waɗannan mutane da waɗannan dimbin ababen fashewa waɗanda girmansu zai iya haifar da irin fashewar da ta auku a Lebanon a watan da ya gabata. Shugaba Cyril Ramaphosa ya ce daga ranar 1 ga watan Oktoba Afirka ta Kudu za ta fara ba da izinin shige da fice daga ƙasar bayan da aka ga raguwar cutar ta coronavirus. Za a bar masu ziyara da suka fito daga ƙasashen da cutar ba ta yi tsanani ba su shiga ƙasar. Muddin suka nuna shaidar gwajin da ta nuna cewa ba sa ɗauke da cutar wanda bai gaza sa'a 72 da yinsa ba gabanin su kamo hanyar zuwa ƙasar. Yayin wani jawabi da ya ga al'ummar ƙasar ta Afirka ta Kudu ta kafar talabijin a jiya Laraba, shugaba Ramaphosa ya ce za a killace matafiyan da suka isa ƙasar ba tare da sahihar shaidar gwajin cutar ba har zuwa lokacin da za su iya gabatarwa. A watan Maris, Afirka ta Kudu ta haramta tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa a wani mataki na ƙoƙarin daƙile yaduwar cutar ta COVID-19 bayan da ƙasar ta kai shallin da ta fi kowace ƙasa yawan masu ɗauke da cutar a nahiyar Afirka.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin namu. A jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya, 'yan bindiga sun kai hari a garin gidan Madi na ƙaramar hukumar Tangaza, inda suka kashe DPO da wani ɗan sanda kuma suka yi awan gaba da wasu mata biyu a wani gida da ke kusa da ofishin 'yan sandan. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da ƙarin bayani daga Sokoto.
Marin ya faru ne cikin daren ranar Laraba, lokacin da maharan da kawo yanzu ba a san ko suwaye ba suka shiga garin na gidan Madi suna harbe-harbe. Wani makwabcin ofishin 'yan sanda na garin gidan Madi da baya so a ambaci sunansa ya yi min bayani yadda abin ya faru.
Nan bayan gidana ne an kai abubuwa. To ga lokacin da na je wannan halin lokacin ƙarfe 1 na dare lokacin suka shigo. A lokacin na ji bindiga ta tashi. Ina batun in hito in ga ni ko ma'aikata ne da annan. Bakin division na fito don ware fitowa ba sai na ji halibin ya wuce na ma'aikata sai na ce to ina ganin abu nan barayi ne to mun ina nan dai sai na cikin gida na dai ban samu fitowa ba ina nan sai ina sauraron yadda abubuwan ke kasancewa sannan sai na ji muryar sauran jama'a suna ta nemowa suna halgari to nan dai daga nan suka tashi suna halgari har suka shiga gari suka koma dawowa suka zo nan wurin har suka samu damar da suka fita da mata biyu na wannan gidan. Kuma ita da mata biyu na ganin lokacin suka halbe wasu ma'aikata guda biyu wanda Allah ya warasuwa.
Na tuntubi shugaban karamar hukumulkin Tangaza Muhammad Altine Yari ya ce min tuni da kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto ya ziyarci garin kuma suna ɗaukar matakai.
Ni dai mutumin Tangaza nake zaune ba gidan Madi nake ba ina Tangaza. Sun haka waɗannan bandi lokacin da suka shigo a garin gidan Madi ban san lokaci ba. Don haka ga an waye gari an buga min cewa babu DPO. Na ɗauko motata na zo kwamishinan 'yan sanda ya zo na zo mu gaisa shi. Ita zagayen da aka yi inda su bandit ɗin suka zagayo a cikin ofis suka kashe shi a gida ne sun kashe shi abban sani ba. Amma dai mun bi sawu da commissioner of police na jihar Sokoto inda mutane suka bi muka gano cewa har inda dai aka bai bakin iyaka inda shi commissioner ya koma cikin ofis area police station ta gidan Madi Tangaza da kuka gama.
Har wayo na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto inda kakakin rundunar ASP Muhammad Abubakar Sadiq ya tabbatar da aukuwar lamarin sai dai ya ce rundunar 'yan sanda ba za ta ce komai ba a halin yanzu domin tana gudanar da binciken farko akan lamarin da zaran ta kammala za a sanar da sakamakon binciken. Lamarin kai hare-hare da satar mutane ya soma bazuwa ne a wasu ƙananan hukumomi na jihar Sokoto biyo bayan sauƙin hare-haren ta'addanci da aka samu a yankin da a can baya ya yi ƙaurin suna ga ta'addanci wato yankin gabashin Sokoto. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla a gaida Muhammad Nasir. Yayin da a Najeriya ake ci gaba da fuskantar matsalar masu garkuwa da jama'a, yanzu haka jihohin Adamawa da Taraba hukumomin tsaro sun bayyana cewa akasarin garkuwan da ake yi da sa hannun wasu na kusan waɗanda ake garkuwa da su, lamarin da ya janyo rashin yarda a tsakanin al'umma. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai kamar yadda bincike da kuma alƙaluman hukumomin tsaro ke nunawa, kusan kashi 85 na waɗanda aka yi garkuwa da su sau tari akan samu hannun waɗanda suka san su, walau abokane, ƴan uwa ko kuma makwabta. Kuma abin takeici, wasu lokutan sai an biya makudan kuɗaɗe kafin a sako wanda aka kama, kamar yadda waɗannan masu garkuwa da jama'a suka tabbatar.
Yace zai ba ma ya kai ma gamba takarda, takardan karban kuɗi. Yace ya ba ma huru ya kai.
An bani a cikin mutane biyu, an bani 35,000.
Mun samu 500,000.
Sunana Yusufa. Sana'a na da kiwo da noma ce nake yi. Tana dawo kinnafin. To dawar kinnafin nan ranka daidai abu ya zama kaman zamani ne Allah ya kawo shi. Ya fito ne kawai kowa ya ji shi. Duk wanda ke da karamin zuciya iya ji neman kuɗi, yana lokacinsa, iya kashe zuciyarsa, sai ka ga ya matsa ta wurin.
Duwai ko mai binciken hukumomin tsaron ke bayyanawa, DSP Suleiman Yahaya Ngurooje, da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, wanda ita ma ke fama da wannan matsalar, ya bayyana abin da bincikensu ya bankaɗo.
Abubuwan da mafi yawanci da muke samun abinda bincikenmu ya nuna shi ne yawancin waɗanda aka garkuwa da su, za ka ga yawanci wanda yake kusa da shi shi yake amfani da shi, maimakon hakan kuma ke faruwa ne sakamakon izin yadda da mutum zai yi da kuma bajewa kin kula da ko kuma hali na ko oho tsakaninsa da wanda yake kusa da shi.
To wai ko me jama'a ya kamata su yi? Ga mara ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawan.
To abinda ya kamata mutane su dinga yi, yana da kyau ka lura ka kula da abinda da mutanen da suke makwabtaka da kai, sannan kuma idan har abu ya faru ka gaggauta gaya ma jami'an tsaro domin su gudanar da bincike nan take domin a gane a musabbabin faruwan al'amari. Amma idan mutum ya ajiye ko kuma ya nuna yaddansa 100% ga kan mutum, to irin waɗannan yana kawo mana illa kwarai da gaske, sannan kuma yana ba mutane da suke da banzan hali daman su aikata abinda ba daidai ba.
Su ma dai manazarta harkar tsaro, na ku ganin fa akwai abun duba dangane da wannan sabon lale. Muhammad Ismail, da ke nazari kan harkokin tsaro a shirar Arewa su gabashin Najeriya, ya ko bai ne da su ganin lamarin a yanzu.
Tun abin da yake faruwa shine akasari kaga yanzu mutane wasu suna da arziki ba sa taimako ƴan uwansu, kamar yadda addini ya nuna cewa mai shi ya rinka taimaka mana kusa da shi. To ya kasance a irin wannan yanayi ana samun kaman rashin jituwa ko kuma irin yanki zumunci ma. To shi ne wani zubin rashin taimako yana kawo abin rashin jituwa tsakanin mutane, har ya kasance dan uwanka yana tunanin ya cutar da kai. So ba wai an ce ana kokarin a kare waɗanda suke irin wannan abubuwan ba ne, wanda za su haɗa baki da wasu su zo cutar da dan uwansu. Amma dai ya kamata idan Allah ya sa kana da shi, kana da hali, kai kokari ka taimaki ƴan uwa, saboda wannan gaba ta fita. Kada mutum ya ga cewa za a cutar da kai ko kuma ya haɗa baki da wasu na waje a ce sun cutar da kai. To ya ɗaya daga cikin abin da yake faruwa.
Koma da menene dai, fatan talaka shi ne Allah kawo tsaro ko a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To madalla, yanzu kuma ga Ibrahim Abdul Aziz ya sake dawowa da rahotonsa na musamman.
Mutura aure na ko nema zama ruwan dare ga al'umman wannan zamani, musamman aikin arewa kasar Hausa Fulani da ta kai da wuya ka ga mutum mace ko namiji da ba su da matsalar mutuwa aure a gidansu. To wai ko shin matsalar daga matan ne ko mazan ko kuma daga iyaye? Malama Fadimatu na ko cikin matan da auren su ya mutu, ta ma bayyana inda gizo ke saka.
Wallahi babban damuwan maza ne. Mazan akwai yadda dai suka ɗauki auren ɗin, sai suna kallo kamar auren nan ba su aure su saka shi ne aure. Shi ne babban damuwan maza. Kuma maza sun saka kwaɗayi a gaba, kwaɗayi sun ganki kina mintenin kanki, sai su kalla wata a waje sun tsammani yabba in sun kawo wancan, wancan ɗin za ta zo tafi kula da gidan fiye da ke. In su je sun kawo kuma ba hakan ba ne. Kowace mace ta aure fa wallahi talata na so ta je ta zauna ne, ba wai ta fita ba. Mazan ne kuma akwai wani kuma ya gada ne, saki ne, iyayensa su aure su saka, su aure su saka. Shi mai dan ya aure ba abun da zai saka ga babban da ya saka din.
Ita ko wannan mata auren Malama Ruqayya ta bayyana yadda rayuwar aure take a yanzu da kuma kalubalen da ake fuskanta.
Yanzu a kalla shekara 10 matsaloli ma kai, amma bari dai in takaita. Matsala na farko dai yana ciyar da ni kam, amma sauran ɗawainiyan da ya kamata mini da yara na baya mu ne. Misali irin su sabulun wanga, man shafawanmu da yara na ko irin takalman su da dai sauransu.
To yi koshin da kika fuskanci waɗannan matsaloli ko da mataki kika ɗauka kasancewar har yanzu kuna tare?
Eh, gaskiya na nemi jari wurin ƴan uwana, ina sana'o'in hannu, ɗan kayan shago kaɗan kaɗan, ina ɗan samun riba saboda samun abin da zan rufa wa kaina da shi asiri da yara na.
Shi ko Malam Ibrahim Musa, wani malamin addini, ya min karin haske da ma ba da shawara kan zamantakewar aure.
Bismillah wassalatu wassalamu ala manzon Annabi ya bada. Eh, abu na farko abin da yake kawo mace-macen aure yakan faruwa a gefen ma'aurata din, sa'annan kuma yakan faruwa a gefen iyaye. Na farko a tsakanin su ma'aurata din, idan aka ɗora aure akan wata ƙarya hakan nan, gaskiya ana iya samun mutuwan aure. Misali, miji da zai yi aure sai ya nuna mata cewa shi mai kuɗi ne, shi mai wadata ne, shi zai mata 12, to yayin da ita kuma ta ɗoro akan wannan, sai daga baya kuma ta samu akasin wannan, to gaskiya ana iya samun matsalan mutuwan auren domin ya mata ƙarya. Akwai kuma rashin haƙuri wajen zamantakewa a tsakanin ma'aurata din. Yayin da aka samu rashin haƙuri da kuma rashin jituwa da fahimtar juna a tsakani, so ana iya samun wannan mace-macen aure.
To wai ko shin ma wani hanya ya kamata a bi domin kawo ƙarshen matsalan mace-macen auren?
Na farko dai hanyar da za a bi shine a bi dokoki da shari'a na aure yadda musulunci ya tanada, yayin da shi miji zai kiyaye haƙƙi da ya doro a kan shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mishi, in ya kiyaye wannan haƙoƙi, sa'annan ita mata din ita ma ta kiyaye wannan haƙoƙi da doka da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mata.
Shi ma dake ƙarin haske kan wannan matsala ta mace-macen aure a yanzu da daga cikin shugabannin kungiyar kristocin Najeriya ta kan cewa yayi.
Sunana Most Reverend Stephen Damin Mamza, ni ne Catholic Bishop na Yola Diocese da kuma camp chairman na Adamawa State. To, mace-macen mutuwar aure musamman a zamaninmu na yanzu ya yi yawa sosai, kuma akwai dalilai daban-daban. Na farko ma shine masu auren ma ba su cikakken shiri kafin su yi wannan auren, ba su gane ma mene ma'ana aure ba. So ya kamata su ko a gane mene dalilin aure, kuma mene ma'ana aure kafin a shiga. Amma kowa yana suka shiga aure ba san ko mene ma aure, mene dalilin auren ba. Na biyu, to akwai rashin haƙuri daga gun mata da kuma maza. Akwai rashin haƙuri idan ana haƙuri a kowane lokaci, ba shakka ko da akwai matsaloli a cikin aure, auren za ta tabbata. Na uku, rayuwar da muke ciki yanzu a zamanin mu akwai talauci, akwai rashin abubuwa da yawa na biya bukata na yau da kullum. Wannan ma yakan iya sa aure har ya kawo rabuwa tsakanin namiji da mace. To abin da ya kamata a yi shine, na farko a tabbata cewa an gane da dalilin da ya sa mutum ya kamata ya yi aure. Kuma na biyu, a gane cewa aure fa ayi ta ne ba wai domin a rabu ba, musamman auren Krista. Aka ce a cikin lafiya ko rashin lafiya, a cikin arziki ko rashin arziki, a cikin jin daɗi ko rashin jin daɗi, aure bai kamata ya rabu ba. So mutane su tuna cewa dalilin shiga aure ba dalilin cewa domin a shiga a rabu ba, domin a zauna tare idan Allah ya bada yaya, a kula da yaya har ma a kasance duka kwanaki rai. Kuma muna kira a ci gaba da haƙuri, musamman zama duniya na yanzu babu haƙuri ba yanda za a iya kasance zama aure ta tabbata.
To sai dai ko don magance wannan matsalar ne ma yasa wasu ƙungiyoyin sa kai yunkurawa domin kawo fahimta juna tsakanin ma'aurata. Malam Muhammad Lawal Ɗanladi dake cikin jami'an Majalisar Musulmi ta Muslim Council a Najeriya yace wannan matsalar na ko tada musu da hankali matuƙa.
Hankalin mu ya tashi sosai, kuma mun kufa akwai ayyuka na gano menene musabbabin mace-macen auren da ake yawan samu a wannan karo. Muna bincike abinda ake kira research, mun yi zarin kwashoriya wanda za mu bincika daga gurin ma'aurata mata wanda suka rabu da mazajensu da kuma maza wanda suka rabu da matayensu. Binciken yana kan hanya, ba za mu iya fitar da sakamakon ba zuwa yanzu, amma abu ne wanda ya ɗaga ma ita majalisar gaba gida hankali akan wannan mace-macen aure da ake yawan samu. Sai dai kamar interim report ko kuma report na farko da yake zuwa mun gane cewa ina da talauci a daga cikin musabbabin mace-macen aure musamman a wannan karo da kasan gaba ta shiga wani jarabawa da talauci da kuma karancin abinci ko kuma tsadan abinci da zamu ce don abincin nan amma mawarta ya kan ba su hala su samu abinci na biyu shine rashin mayar da kuma ma'aurata musamman sabbin ma'aurata maluma ya kamata maluma su ringa jawo ma'aurata kai su gane cewa shi auren na addini ne sannan kuma ciyarwa sharewa da kuma duk wani haƙƙi da ya rataya akan su ma'aurata wato su mazan da matan duk su ga abishi ya kwana dole ne ba zai yi ba kuma shi ba aure ne sai mai da babban na rela da falmata ne sannan da yaro da shi ya ba ya tafi da su aure mu abu zai ci gaba da riki auren da shi wannan yana kawo matsala sosai kuma wannan ba matsala ne
to ai kushin ma akwai rawar majalisa take takawa wajen ba da shawara ga mata hai laye da ga malam Lawal Dalladi
ga cewa ya kamata mu ga cewa fa wanda suka yi aure suka fita saboda wasu matsaloli inda ya bayyana a wurin mu za su iya komawa su yi aure kuma akwai mazaje da suke bukata su aure su kuma ga cewa ya kamata yanzu ba har kullum mu ringa encouraging wannan mu ringa yin wannan da gaggawa so da mace ta miji ya ga yana da interest akan mace da tayi aure ta fita kuma saboda wasu hujjoji na abin da zai hana shi auren in ana bukatar dan taimako ne wanda bai gagara ba sai mu shiga mu samu mutane da suke da hali wanda za su iya taimakawa a samu a yi wannan auren da wuri su wannan daya daga cikin abubuwa da muke yi kenan
al'umma dai takan yadu ne ta sanadiyar auratayya kuma akan yi aure ne domin ya dore ba domin rabuwa ba wanda kuma fata shine Allah sa ake kulawa Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to a gaida Ibrahim Abdul Aziz wannan shiri na zuwa muku ne daga nan Sashin Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka
Walle walle wana ta dauke kama kariya ne ogana bu baba muni ba iye walle walle wana ta dauke kama kariya ne ogana bu baba muni ba walle walle wana ta dauke kama kariya ne ogana bu baba muni ba iye ya sunan
To yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum masoya labaran wasanni da muke kawo muku daga gidan radiyon murar Amurka. To a wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ce da nayi da masu bin diddigin wasanni musamman kwallon kafa na gida da kuma na kasashen ƙetare. Tattaunawar yana dubi ne ga shirin dawowa ga dangadan harkar kamola musamman na kasashen Turai kamar su Premier da su La Liga, Bundesliga da dai sauransu da mu kuma yadda ta shafe mu a gida Najeriya. Ta hanyar kallo kai tsaye a cikin akwatunan talabijin dinmu musamman a gidajen da ake zuwa kallon kwallo da mutane ke biya wato Vision Santos sai dai ba nan gizo ke sakar ba a yayin da su kasashen da ke shura kwallon za su bi dokar kamuwa daga cutar COVID-19 samun haka zai wuya musamman a gidajen kallo domin dalilai masu yawa kadan daga cikin su akwai tsarin zaman masu kallon samar da amawali ko kuma face mask da dai sauran abubuwan da ya kamata a samar da su da zai tabbatar da hana kamuwa daga cutar corona. Shehu Usman Saulawa marubuci ne da kuma yin sharha a harkar kwallon kafa ya yi tsokaci akan wannan batu a tattaunawa mu da shi.
Mu kama abin da muke gani shine in can su inda suke wannan wasannin wanda muke shawo gani a cikin kwallon a cikin akwatunan talabijin suna gudanar da waɗannan wasannin ba tare da yan kallo ba saboda gujin wannan cutar to mu a nan wurin mu da muke kallon wannan wasan a gidajen kallo a akwatunan talabijin amma kuma a cuɗe da juna to mu ne muke cikin hadari saboda haka ni abin da nake gani shine dole ko dai hukuma ta tsawata ko kuma dai a samu yanda za a yi tunda ai suna da kungiya su kungiyar yan gidajen kallo na Nigeria ko Greshan Bauchi ko na duddai da sauransu su hadu shin in dai zaka shiga cikin ɗakin kallo ko dai ka wanke hannunka da wannan sinadari na sterilizer din da ake magana sanitizer ko kuma kafin ka shiga ɗakin kallo sai ka sa wannan takunkumi na mawulin nan da ake magana face mask cikin biyu dai ai daya saboda kuma an an shiga din su raba kujerun kada su manni da juna ya kasance a raba kujerun sai a dan dora wani abu amma suna ganin za su fadi ni na ganin wannan shine mafita an ba haka ba zamu kare su suna can suna kwallon su suna kare kansu mu kuma muna nan a matsayin mu na yan kallo mu kuma muna cikin hadari
to amma ba ganin wato wane ne zai samu da wannan amawali wato face mask su masu gidajen kallon ne in ka shiga da su baka ko kuma kai ne sun zuwa kai kallo bayan ka biya kudin tikiti sannan kuma me yiwa ma a rasa abun wanke hannu
abin da za su yi shine ai da ma shi yasa nace maka cikin biyu dai ai daya ko dai kai da ka zo kallo ka zo da naka ko kuma su masu gidajen kallon su ce to za mu baka a amawali ko kuma takunkumin fuska amma kuma a matsayin naira 100 yake dan akwai kanana ai
wato sai su dora masa
sai su dora aka yi mana shiga kudin shiga sannan kuma amma kuma ta magana takunkumi kenan amma magana daura ya hannu wannan dole su samu bokita a yanzu da inda kaje kasuwanni ne shaguna ne manyan supermarket da sauransu zaka ga an ajiye wannan bokitin da dan shi sabulun wanke hannu din da sauransu saboda haka ya zai kasance alatilas bisa doka su tanadi wannan sai dai amma wallahi ne da kuma takunkumin shine za a ce to dole ne kai mai kai dan kallo in zaka zo da naka to zamu rage maka kudin shiga kashi 50 cikin 100 ko in baka zo da shi ba to abin da yake nufi shine zamu zaka shiga maimakon alal misali ya ce naira 100 ne shiga kallo ko 200 to zaka kare naira 100 in zamu baka face mask wato shi amawalin din kenan
tattaunawa kenan kan batun shirin dawowa gadan-gadan harkar kwallon kafa da kuma yanda za a dinga kallon su a nan gida Najeriya Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya
da Abdulwahab Muhammad da labaran wasanni yanzu kuma sai zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice
Amurka ta kaga ba takunkumi akan wasu kamfanoni da wasu mutane dake da alaka da ma'aikatar tsaro da tattara bayanan sirri ta Iran bisa zargin hannu a wani campaign din gudanar da ayyukan satar bayanan masu adawa da hukumomin Iran wasu mutane da kamfanoni a cewar hukumar Baitul Malin Amurka daga cikin kamfanonin da aka kaga ba takunkumin akwai Advanced Persistent Threat 39 kamfanin da Iran din kan fake da shi har ila yau takunkumin ya shafi wasu mutum 45 a yau Alhamis majalisar dokokin kungiyar tarayyar Turai ta ce bai kamata Alexander Lukashenko ya ci gaba da zama shugaban kasar Belarus ba idan wa'adinsa ya kare a ranar 5 ga watan Nuwamba an zabi shugaban mai mulkin kama karya ne a wa'adi na 6 a ofis a ranar 9 ga watan Agusta zaben da jami'in adawa Belarus Amurka da kuma kungiyar tarayyar Turai suke zargin an tafka magudi majalisar dokokin tarayyar Turai ta yi watsi da sakamakon zaben inda mambobi 574 suka amince da ayi watsi da shi 37 suka nuna akasin haka yayin da aka samu mambobi 82 da basu kada kuri'unsu ba saboda ba sa nan wasu abokan hudun shugaban yan adawa a Rasha Alexei Navalny sun ce an samu burbushin gubar da aka saka masa a jikin wata kwalbar ruwa da ya sha a ɗakin otel din da ya sauka a birnin Tomsk Navalny mai shekaru 44 ya kamu da rashin lafiya yayin da yake kan hanyarsa ta komawa Moscow a cikin jirgin sama a ƙarshen watan Agusta lamarin da ya tilasta wa jirgin yin saukar gaggawa a birnin Omsk.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Zahar Aminu Fage nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.